da gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro, shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, da kuma 41. A birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan Jamhuriyar ta Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe yana yada zango a kasar Kamaru tare da wakiliyar mu a can Maimunatu Sadu, wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Masu sauraron mu, barkamu da warhaka. Fatan kowannen ku na cikin koshin lafiya. Muna jaddada jinjina gare ku da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri mai albarka, shirin yau da gobe, wanda muke kawo muku kayatattun maudu'ai wanda ke wayar mana da kai baki daya. Musamman na wannan mako za mu yi bayani ne akan yanayin siyasar kasar Kamaru, wanda shekaru 42 kenan shugaba Paul Biya yake mulkan kasar Kamaru. Shi kanshi ya kasance shugaba mai kusa da shekaru 92. Ku biyo mu sau da kafa dai ku ji yadda tattaunawar za ta kasance da manyan bakin mu. Dr. Ahmad Yaya Amayo, wanda shi ma dan siyasa ne kuma dan kasuwa ne kuma likita ne, amma dai a yau mun kira shi ne a matsayin dan siyasa. Haka zalika Ali Danash, babbar dan siyasa, yana jam'iyyar SDF, wato jam'iyya adawa na nan kasar Kamaru. To Dr. Ahmad Amayo, barka da yau. Ka ji dai shimfidar da nayi, mecece ra'ayinka game da sake tsayawa takara na shugaban kasar Kamaru Paul Biya a wannan lokaci da mutane ke gani kamar cewa ya gaji ba zai iya ci gaba da mulkar kasar ba?
To haka ne, a gaskiya a wannan kasar Kamaru, kamar da kika ce, shugaban kasa wato Paul Biya ya kasance wato shine shugaban kasa a nan kasar wato saboda shekaru 40, za a ce 43 yake mulkan wannan kasa. To kuma shi ne wato za a ce na biyu tunda aka samu mulkin mallaka, aka fitar da mulkin mallaka na Turawa, wato shi ne wato shugaban kasa na biyu. Wato kenan za a ce a cikin tarihin Kamaru, wato duk mutum da aka haife shi wato iga shekaru 40 zuwa yanzu bai taba sani wato wani shugaban kasa ba. Za a ce ma shekaru 50, saboda waransu da yaranta ba su gane komai ba. To sai dai a nan kasar Kamaru, gwamnati za mu koma baya a cikin tsarin kasar Kamaru. Dama mun san cewa shugaban kasa na iya takara sau biyu, haka ne wato a cikin kundin tsarin mulkin na wannan kasar. Sai dai Paul Biya ya yi wato wannan, ya kasance ya yi, ya kuma ya yi sau biyu. To iga baya zo ya yi tazarce, iga nan sai je kuma aka bibiya, aka sake wannan wato wannan kundin abin nan constitution na wannan Kamarun, kundin tsarin mulki na Kamarun, aka bibiya, aka zo aka sake cewa yanzu shugaba zai iya wato tsayuwa takara yadda yake so. An tashi ga shekara 5 da ake yi sau biyu, an koma kan shekara 7, a kuma shekara 7 in kuma za a yi wato yanda shugaba yake so zai tsaya, sai in dai shine yace zai tsaya ba. To kin ga tun iga nan wato wannan kundin tsarin mulki ya ba shi dama zai iya tsayuwa shi. Amma sai dai za mu dawo baya mu duba yanayin wato yanayin shi da kanshi da karfi shi da hankali shi da rayuwar shi zai iya kuma mulkan wannan kasar Cameroon wato sama da mutane wato miliyan 30 zai iya mulkan su bayan wannan zamu ce tarbiya a gaskiya bai taba sani wato zafi ma wato na neman sarauta saboda wannan sarautar ma bashi aka yi wannan tsohon shugaban kasa Ahmadu Ahidjo lokaci ne shi wato da yayi murabus ya bashi ne yake ya bashi ba wai an ya tsaya takara bane ba wai a cikin ko tsari shi zai dauka a ya cire ne ya bashi ya zama da shi shugaban kasa to kin ga haka wato bai san ma wato zafin neman yanda ake a zama shugaban kasa ba to kai ga wannan duka abubuwa ne da za a gani a san cewa ba to ba inda za a yi kuma kai zo an baka abu ne kai tayi shekara 10 shekara 20 30 har sama da 40 haba abin a gaskiya yau ko da a ce shi yana so mu a gaskiya ba za mu bari ba za mu bar wannan ba warancan karo an yi hakuri an gani an ba su da tun cewa ko kila shekarun ba su tura gaba da yawa ba amma yanzu kam a gaskiya abin da ake ciki yanayin da muka tsinci kanmu a cikin rayuwa na cikin kasar Cameroon wannan koma baya to a gaskiya ba inda za a yi kuma a bar shugaban kasa Paul Biya ya ci gaba da wato da tsayuwar shi na takara saboda ya ci gaba kuma da mulkan wannan kasar
to Alhaji Ali Danash ka ji dai yadda ainihi Ahmad Yaya Amayo game da amsar da ya bayar game da wannan tambayar da ne na farko shin kai kana da ƙarin bayani a kai
to dai ƙarshen shekara 2024 nan wato ya kai mu ƙarshe dai da je kan mu sauran shekara ɗaya ko kuma ci sauran watanni 8 ko 9 da dai wa'adi da aka daukar ma shugaban kasa aka zabe shi da zama shugaban kasa na tsawon shekara 7 ya ƙare yanzu dai Cameroon tanadi ake yi na yin zaben shekara 2025 shi ake tanadin yanzu haka kuma muna ganin duk abubuwan da suke fificewa a wannan lokacin din farko kam shugaban kasa ya nuna cewa lalle kuwa ya san abin da yake yi kuma ya kawo muna lacca akan dukkan abubuwan da yayi wato ba na kwana ɗaya ba ba na shekara ɗaya ba na tsawon shekaru 7 da ya zauna a mulkin shi na wannan wa'adin da aka sanya mishi in kika ga dai jawabin shi na cikin shekara sai ki san cewa lalle kuwa ya so kawo muna duk abin da yayi a shekaru 7 da suka fice abin da ya kawo kenan daga ciki yayi magana abubuwan da ya kawo yayi magana hanyoyi da aka gyara da aka gina waɗanda aka gina yayi magana manyan abubuwa da aka gina kamar makarantu da shauransu kuma yayi alkawari za a dauki yan aiki kamar 9,000 wato yan aiki ta bangaren likita ta bangaren aikin asibiti yawa za a dauki kamar 9,000 yayi dukkan waɗannan magunguna ya yi magana kan tattalin arzikin ƙasar Cameroon da a gunshi ya ce tana ci gaba kwarai da gaske a kowane lokaci za mu iya tashi daga 2-3 digo da wani abu za mu iya kaiwa 4 digo da wani abu a tattalin arzikinmu ya yi magana kuma kan irin al'amuran da za a iya yi nan gaba wato kenan a shekaru bayan shekaru 2025 kenan bayan cikin shekara 2026 to bayan yayi duk waɗannan magunguna ya kawo duk irin ayyukan da yayi sai ya kawo muna yanzu cewa nuna muna cewa lalle kuwa abinda ƴan Cameroon suke tambayan shi yayi yace ya ji abinda suke faɗa wato yanzu ya kawo bangaren siyasa yace ya ji abinda kuke faɗa kuna kauna na kwarai da gaske kuma naji kuma na tabbatar muku da cewa za mu ci gaba tare za mu yi aiki tare kuma na tabbatar muku da cewa lalle kuwa kwadayina da umurnina da karfina na yin waɗansu abubuwa na ci gaban ƙasar Cameroon yana nan bai sanja ba wato kenan kamar da mutane suke tuna cewa watakila je ce ba je tsaya takara ba ya nuna cewa lalle kuwa da yana nan da mutane kuma determination shi nake son faɗa bai sanja ba yana nan intact kamar yadda ya faɗa to kenan lalle ko za a iya tuna cewa shugaban kasa ya ce kenan je iya tsayawa kuma takara To dai wannan abin fadan wannan abin ya kawo cece kuce kwarai da gaske daga cikin al'amura daga cikin yan Kamaru. Ko wadanda kamar yan adawa da suke magana kasa-kasa da wanda za su yi su tike shi kuma da za su yi kuma su dake shi a zabe. Abin ya kai da ce har malaman coci su ma suka taso su kuma nasu an ba magana da ya kasance cewa su kan suke ce shugaban kasa kam su a gani su. Kada ya tsaya takarar nan. Ya tsaya takarar nan zai zama makamar wani babban masifa. Malaman coci mun samu Yakleda na Duwala, mun samu Abo nan Gaundere da kuma Yurgo, Baptelemi Yurgo na Yaguwa. Da suka nuna cewa su fa ba su yarda shugaban kasa ya sake tsayawa takara ba. Domin sun san abin da suke ji daga mutane, suna daga wani abin su da ake kira confession. A kowane lokaci za a zo a yi magana ka faɗi duk abin da yake cikin zuciyanka, wato kamar dai kana magana ne a gaban Allah, duk suna jin wannan. A rashe dai labarin da muka samu kuma ma ake ce muna lalle kuwa fada na Bafusam shi ma ya kasance wanda ya bi wannan layi ɗin. Sai muka lura cewa waɗanda ma ba su yi maganan ba. Ba su ce kuma ba su yadda ba. Kin gani yayin da zamu ce coci gaba daya sun nuna cewa ba su yadda cewa shugaban kasa tsaya takara ba. To wannan dai shine ya jawo cece kuce kwarai da gaske yanzu haka da ake ta yi a kasan mu na kaka.
Masu sauraron mu zamu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka dawo zamu dora a inda muka tsaya. Madalla mun dawo kuma zamu dora a inda muka tsaya. To wannan lamarin dai da shugaba kasa Fulbiya wanda zamu ce kamar ya tada kura a kasar Kamaru wanda har muka ga cewa mabiyansa wanda ainihi da yake tutiya da su kamar limaman cocin Katolika wanda inda wasu ma suke maganar cewa ta wannan hanyar limaman cocin Katolika wasu lokutan suna taya shi kanfe wajen wato ainihi samun mabiya da dama a yayin jefa ƙuri'a. Sai muka wayi gari muka ga cewa wa'annan limaman cocin Katolika a halin yanzu su ma sun fito sun yi korafi musamman lokacin da yayi jawabinsa na bankwana ga shekara 2024 da kuma tarbar wannan shekara na 2025 inda ya sake wato nuna bukatar jaddada sake tsayawa takararsa inda wa'annan limaman suka nuna munki. Shin kana gani cewa yanzu addini ta fara shiga siyasa a kasar Kamaru, domin akwai wasu lokutan da shi ainihin shugaba a cikin jawabinsa yayi bayani akan cewa la politique au politicien, wato siyasa ga 'yan siyasa, kuma yace makaranta ga 'yan makaranta, manoma su koma gonaki da waye-waye. Kana gani wannan lamarin da ake ciki ba zai iya tada zaune tsaye ba, saboda yau idan limaman cocin Katolika duk hudubansu za ka ji suna ce al'ummarsu suna fuskantar kalubale na yunwa, na rashin kyakkyawan kulawa da sauransu. Shin wannan abin ka iya haifar da kalubale a nan kasar Kamaru?
Kamar yadda kika faɗa, a cikin dama mun gani a cikin shekaru da suka wuce manyan wato 'yan addini, musamman addinin Krista, idan zaɓe ya kusa suna nan tsaye ga jikin wato mutanen da suke fitowa don su jawo hankalin mabiyansu saboda su zaɓi shugaban ƙasa. Amma mun ga yau yanci duka sun fito suke nunawa abin yayi yawa, kuma a gaskiya ne ai ko me gaskiya su duka sun ga ba ci gaba, ba wanda ɗan ƙasar Kamaru wanda yake ci ƙasar, wanda ya tuki bare ma musamman mun da muka fita muka je muka yawo muka dawo, ka san akwai rashin ci gaba a cikin Kamaru, akwai koma baya sosai. Saboda haka su ne sun fito yanzu sun nuna cewa a gaskiya wannan shugaban ƙasa ya daɗe a wannan sarauta, kuma ba abin da yake amfana mutane, saboda haka ba su yadda da wato tsayuwar shi takara. Kuma a gaskiya haka, saboda bai da hankali cikakken wato ƙarfin da zai mulka wannan ƙasar Kamaru a gaskiya fi sabilillahi. Saboda haka wannan abin inda shi da kanshi ya san wannan abin yadda ya kamata, wato ya tsayar da abin nan, ya nemi ko mutum da zai takara wato annan zambiyan nashi. Amma idan ya nace a gaskiya zai da na sani wannan, a gaskiya abu ne da yake na a bayyane, zai da na sani wannan kam, babu yadda za a yi a kuma a ce wannan ya kuma ya sake ya yi takara kuma abin na wani lafiya, ba mu san abin da Allah zai zo gaba ba. Amma wannan gaskiya abin yadda ya tinkaran nan ba abu ne da wato zai ma abin nan kasar Kamaru da shi kashi amfani ba.
To Dr. Ahmad Yaya, a kasancewanka na matashi a halin yanzu, wani irin gudunmawa kuka gani za ku iya badawa cikin wannan wato lamari da ke ta ci gaba a nan kasar Kamaru, kamar mafi akasari rashin adalci, rashin kyautatawa da ake ta cece ku ce a kai dangane da ainihin siyasar shugaba Polybia, ko kuma na ce dangane da mulkin shugaba Polybia?
Hajjia Muna, a gaskiya a matsayina na wato dan adawa kuma wato vice president wato jam'iyyar namu Action, mu matasa ne kuma mun san yanzu a gaskiya ba abin da za a yi wanda ba za a yi idan ba yi shi da matasa ba, a gaskiya ba abin da za a yi. Saboda a nan Kamaru matasa suna nan wato a bangare 90% duka matasa ne. To saboda haka kuma a yau Kamaru ba a samu wato minista wato da yake ƙasa da shekara 50, ba a samu wato mutum matashi mai shekara ƙasa da shekara 40 a cikin a majalisa. To gaskiya wannan duk abubuwa ne da mu yanzu mun gaji, mun ga yadda ƙasashen da aka tsaya matasa sun ɗauki sarauta, sun ɗauki wato mulki, kuma mun ga kuma abin inda yake tafiya. To mu ma gaskiya manufarmu kenan, muna so muna kira wato ga wato matasan Kamaru mu haɗa kawunanmu wato mu tsaya mu ma a gaskiya. Ya za a yi ko minista dai matasa tsoho ne, to wannan abubuwa ne da za a duba. A gaskiya mu yanzu mun gaji, ba ma ministoci wato muke su muke nema ba, da yardan Allah taka nan gwamnan za mu da shugaban ƙasa za mu tafi, kuma muna sa ro kuma da yardan Allah za mu samu.
A halin yanzu dai a matsayinku na 'yan adawa a nan ƙasar Kamaru ta jam'iyyar SDF, wasu matakai ne kuka ɗauka na kawo wato kyawun tafiya a nan ƙasar Kamaru, domin mun ga cewa yan adawa wasu sun buƙaci a haɗa kai domin wato a cimma manufa a wannan zaɓe mai karatowa, duk da cewa akwai minista da ya fito ya ƙi amincewa cewa kar yan adawa su haɗa kansu, wanda wannan a kwanakin baya ya kawo cece kuce sosai, wanda har ake gani kamar wato a ƙasar Kamaru ana hani ne da faɗan albarkacin baki da kuma hani da ayyuka ta hanyar siyasa, wanda zai ba wa kowa dama yin abin da ya ga dama ta hanyar siyasa ba tare da ya saba wato ainihi tafiyar siyasa ko demokradiyya a nan ƙasar Kamaru ba.
To, mu a ƙungiyarmu na SDF muna tuna cewa har dai malaman coci ne suka ɗauki irin waɗannan maganganu suke yi, lallai kuwa wato ba maganan doka ake yi ba a wannan lokaci. Lallai kuwa tsayawan takarar shugaban ƙasa zai iya zama ma Kamar wani babban matsala ƙwarai da gaske, domin ba maganan doka ake ba, ba maganan ma shekaru, wato maganan shekarun shi ake, kuma da maganan imanin da yake da shi a cikin zuciyar shi. Yayi tunani in dai ya kasance wallahi tallahi zai iya tsayawa takarar, ne ya duba ya gani ya auna abin da yayi ma ɗan Kamaru, ya auna waɗannan, ya auna kuma shekarun da yake da shi, kuma ya gaya muna gaskiya in dai yana fahimta abin da yake fahimta. Babu wannan suke ce a bar maganan dokoki, a bar shi yi aiki da imanin shi da basirar shi, kuma yasan cewa lalle ku a shekarun shi nan da kuma dai yana da imani yan Kamaru, rashin tsayawar shi takara ya fi ma yan Kamaru amfani. Mu ma a SDF abinda muke tunawa kenan, abinda muka tuna kenan a taron mu na ƙarshe, amma muna jira mu ji me ake ciki. To, wannan minista ai mun san matsayin shi, babu komai, babu duk irin abubuwan da yake faɗan nan, to kin ga waɗannan abubuwan shi ya kai da har wani fadan ma yake cewa in dai da akwai ma minista wanda yake tuna cewa su gwamnati duk wanda ya daga kai za su nika shi, yake ce sun ce ya sun ce su gwamnati su ne mulinex, za su nika shi suka kare nika kowa da kowa, da wa za su yi ma iko, wa za su yi ma iko. To, kin ga irin wannan abin mun san irin wannan ministocin da suke yi nasu al'amari. Mu namu ra'ayin ICF shi ne cewa ba dai a tsaya a haɗu a saka shugaban ƙasa ɗaya ko kuwa saka wanda zai tsaya takarar shugaban ƙasa shi ɗaya ba, mun yarda da wannan. To, amma muna so shugaban ƙasa ɗayan nan da za a saka shi, wanda shi ne zai zama tsayayye, wanda 'yan adawa gaba ɗaya suka zaɓa su sa shi, ya shina cewa in aka ba shi wannan, wato muka ci zaɓe da ake cikin irin wannan hali, ya shina cewa shekara biyu zai yi ko shekara uku, ya daidai yadda aka yarda, saboda ya haɗa zaɓe a fice, wato a yi gwamnatin transition da za a iya ƙetarewa a tafi. Kin ga mu ne wannan namu matsayin kenan da muke ciki, sai dai muka lura cewa da yawansu kuma ba su yarda da wannan al'amarin ba. Akwai kaman wuya da kaman wuya kama ce mutum ya ci zaɓe, amma ko ya san da goyon bayan 'yan adawa ya ci zaɓe, kuma ya ce ba zai bari ba, koko shi ma shi ya yi shekara bako, koko shi ya yi shekara biyar a wannan al'amarin.
Da bautar zuciya da ba ta tserarwa, ya zana tara abincin da ba ni cinyewa, ya zana gina gida wanda ba shi dorewa, ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa, ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa, ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa, ya zana ɗaura majanyin da za ya suncewa. Gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin a gince kwana. Banda bautar zuciya da ke halakarwa, abin hawa na ya zarci na hawan kowa, rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa. Gami da takalma sun fi na kafar kowa, dangi agogo na ya fice na kowa, daidai da zobe na ya fi hasashen kowa.
Madalla, To kafin mu karkare shirin masu sauraro, za mu leka bangaren kuɗi.
Masu sauraronmu, yanzu za mu je mu saurare Hajiya Habiba wacce za ta sanya mana sakwaran dankalin nasara da wake a tukunya. Hajiya Habiba gare ki.
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malama Maimunatu, barkamu da waraka. Yau dai abin da za mu saka a tebu shine dankalin nasara. Dankalin nasara da jan wake. Dankali nasara da jan wake ana hada shi ne, ana daka shi. Zan muku bayani yanda ake dafawa. Da yin dai dankalin nasara da wake ana bukatan dankalin nasara shi ne ake kira Faransanci pomme de terre. Ana bukatan jan wake, ana bukatan albasa, ana bukatan barkono, ana bukatan magi, ana bukatan tomato, ana bukatan kayan kamshi, kayan girki na kamshi kamar su ganyen kamshi haka su poivre blanc, su conjuman vert da mai. Ana bukatan mai, waɗansu dai suna yi da manja, waɗansu kuma suna yi da man gyaɗa, amma ni wanda za mu yi na manja ne domin da manja ya fi armashi. Bon, yanzu ana bukatan busheshen kifi da janga. Busheshen kifi za a iya samu bunga da za a haɗa waken da shi, bunga da janga. Akwai ganyen tendelorie, ana bukatan shi shema. Yanzu wajen haɗi a ɓare dankalin nasara, a ɓare shi da kyau, a ɓare a wanke shi da kyau, a wanke da kyau, a sa tukunya, a sa ɗan gishiri, a zuba ruwa, a bar shi a wuta ya nuna. Wake ma kazalika, kan aka ɗauki wake a wanke da kyau, a jika shi. In wake ya jika da kyau, yanzu shi a tsiyaye ruwan, a saka sabon ruwa, a ɗora wuta, a sa ɗan gishiri da ɗan kanwa a ciki, a bar waken ya tafasa. In ya tafasa ya nuna da kyau, shi a tsame wake a kuma wankewa. Yanzu waken da aka tsame aka kuma wanke shi, a bar shi a fasuwa. Ga dankali ma shi ma ya nuna, a bar shi a cikin tukunya. Yanzu shi a ɗauki su conjuma, a ɗauki su albasa da tumatu da su barkono, kayan haɗi ɗin da na yi lissafi, a haɗa shi, a niƙa, a niƙa shi a mayonnaise. Amma a bar albasa kwaya ɗaya da barkono ko kwaya ɗaya da za a jefa a cikin wake, a niƙa. Yanzu a niƙa shi gaba ɗaya conjuman nan, a niƙa shi gaba ɗaya. Yanzu shi a zo a ɗauki mai, manja, a sa wuta ya soma ɗan zafi, ka a bar manja ya yi fari. In zai ɗauko kamar fari, shi a yanyanka albasa ɗayan da aka bari a watsa a ciki, shi ya yi a watsa a ciki. Yanzu shi a ɗauki conjuman a saka, in conjuman ya soyu da mai, in conjuman ya soyu da mai, a ɗauki janga a wanke shi da kyau, a sa kabusheshen kifi, bungan da aka za ka gyaggyara shi, a wanke shi, a saka, a juya juya. Yanzu shi a zuba waken a ciki. In an gama zuba wake, aka soya wake da kyau, yanzu shi a ɗauki turmi, turmin da ake daka su tuwo, ake daka su sakwara a ciki. Yanzu shi a ɗauki turmi pomme de terre nan, shi a saka shi da zafin shi, a saka a cikin turmi. Yanzu waken nan shi a ɗauka a juye, ba za a juye duka ba, a juye a ciki, a hausu nan ana dakawa, ana daka waken da ya soyu da conjuman a ciki, ba a son ruwa a jikin shi, ya soyu da ya nuna da conjuman ya shiga cikin shi. Yanzu shi a ɗauka a haɗa shi da dankalin nasaran, a daka shi, a daka shi, a hautsuna shi, a daka shi, shi ne yake zama pompile da ake kira a Faransance pompile. In an daka shi da kyau, ya hautsu, ya daku duka da waken. Yanzu ana yanka shi kamar dai wato ana kwashe tuwo ne a cikin tukunya, ana yankawa ana sa a tasa, ana yankawa ana saka a tasa, ana cin shi haka ake cin shi. Sauran waken da ya sauwa kuma za a iya yi wani abu da shi, ko kuma a yi shayin karyawa na safiya da shi, ko kuma a dafa ko shinkafa, in wannan bai isa ba a dafa farin shinkafa a zuba ma yara su ci da shi. To, a huta lafiya, barkanmu da ɗanɗano.
A gaida da Maimunatu da tawagarta. To, masu sauraro, a nan za mu ja labulan shirin a yau. A madadin Maimunatu Sadu da waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai Fiona wa Mai Mandubi ta daidaita mana sauti. Aisha Mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC. Ma ja sa hakin mu.